pensa isso.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas za ta samar da sauƙin rayuwa ga ɗanban mutane, ciki har da waɗanda aka garkuwa da 'yan uwansu. Sai dai yayin da wasu mutane 240 ke hannun mayakan Hamas, kaɗan ne daga cikin iyalai za su samu damar sake haɗuwa da 'yan uwansu ƙarƙashin wannan yarjejeniya. A ranar Juma'a, Hamas ta saki mutum 24 da suka haɗa da mata da yara 13, sai mutum 10 'yan ƙasar Thailand da kuma wani ɗan ƙasar Philippines guda ɗaya. Ko da yake ana fatan za a faɗaɗa matsayin da aka cimma, yayin da Isra'ila ta alƙawarin cewa za ta riƙa tsawaita wani yarjejeniya da kwana ɗaya kan duk mutum ɗaya da aka sako. Amma duk da haka za a bar iyalai da dama cikin yanayi na rashin tabbas, duba da cewa ba su da masaniyar ko 'yan uwansu na cikin waɗanda za a sako ƙarƙashin wani yarjejeniya. A gefe guda kuma, shugaban Amurka Joe Biden a ranar Juma'a ya bayyana irin rawar da Amurka ta taka a wani yarjejeniya da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Wannan matsaya ta haɗa da sako fursunonin da Isra'ila ke riƙe da su, yayin da ita ma Hamas ɗin za ta saki wasu daga cikin mutanen da ta kama. A cewar shugaba Biden, Amurka ta taka muhimmiyar rawa ta fuskar diplomasiyya wajen wanzuwar wannan shiri. Biden ya ƙara da cewa shi da wata tawagarsa sun kwashe makonni suna ta ƙoƙarin ganin an dakatar da buɗe wuta da samar da kayayyakin agaji a Gaza, da kuma ganin an sako mutanen da Hamas ta kama a ranar 7 ga watan Oktoba. Shugaba Biden ya yi godiya ga ƙasar Qatar, Masar da kuma Isra'ila saboda ƙoƙarin da suka yi wajen ganin an sako wasu daga cikin waɗanda aka kama. Kalaman na Biden, wanda ya yi daga tsibirin Nantucket a jihar Massachusetts, na zuwa ne sa'o'i bayan da wannan yarjejeniya ta fara aiki, yayin da aka kwashe makonni 7 ana yakin. Cikin tsauraran matakan tsaro, an gudanar da jana'izar matashin nan ɗan ƙasar Iran mai shekaru 20 da aka aiwatar da hukuncin kisa saboda laifi da aka same shi da shi a zanga-zangar da aka yi a shekarar 2022 a cewar wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a ranar Juma'a. An aiwatar da hukuncin kisa kan Milad Zahoriban ne da sanyin safiyar Alhamis a wani gidan yari a birnin Hamadan da ke yammacin ƙasar ta Iran. Zahoriban shi ne mutum na takwas da aka aiwatar da hukuncin kisa kan zanga-zangar wacce ta girgiza ƙasar Iran a watan Satumbar bara. Buren ya ɓarke ne bayan da matashiyar nan Bakurɗiya mai suna Mahsa Amini ta rasu a hannun 'yan sanda, bayan da aka tsare ta bisa zargin kare dokar saka hijabi a ƙasar ta Iran. An gudanar da jana'izar matashin ne tare da 'yan uwansa 20 kacal a cewar kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama mai suna Hengo mai hedkwata a ƙasar Norway. An yanke wa matashin hukuncin kisa ne saboda hannu da aka same shi da shi a mutuwar wani sojan juyin jihalin ƙasar ta Iran a lokacin wata zanga-zanga a garin Malaya a watan Nuwambar bara. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba a yi wa Milad Zahoriban adalci ba a shari'ar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce zai amince da wani sabon tsari na bunƙasa sha'anin ƙirƙirarriyar fasaha ko kuma AI a Turanci a ƙasar. Yana mai jaddada cewa akwai buƙatar Rasha ta rungumi sabuwar fasahar kada ƙasashen yammacin duniya su yi kakagida a fannin. Putin ya bayyana haka ne a Moscow a ranar Juma'a, inda ya ce akwai buƙatar Rasha ta riƙa amfani da irin nata hanyoyin samar da maslaha ta hanyar amfani da fasaha ta AI ta yadda jama'a ba za su cutu ba. Ya ƙara da cewa Rasha ba za ta lamunci a mallake wannan bakwar fasaha ba, yana mai cewa barin hakan zai haifar da mummunar illa. A cewar Putin, irin zubin fasaha ta AI a ƙasashen yammacin duniya suna nuni ne da irin tsarin rayuwarsu da halayyarsu da Rasha ke adawa da su. Ya kuma gargaɗi cewa fasahohin da ƙasashen yammacin duniya ke ƙirƙira ka iya shafe duk wani fannin ayyukan yanar gizon Rasha da al'adunta idan suka naɗa hannu suna kallo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda yanayin tsaro ya kasance a cikin watan da ya gabata da masana suka ce ya kara tabarbarewa. To madalla, kamfanin Beacon Consulting da ke nazari kan sha'anin tsaro a Najeriya ya fida rahoton wata-wata kan yadda tsaro ya kasance a Najeriya a cikin watan Oktoba da ya gabata. Shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mana ƙarin bayani.
A takaice dai, shi wannan rahoton da muka hitar na watan goma na shekara 2023 ya tattara alƙaluma na ababen da suka faru a ƙasa wanda suke da nasaba da tsaro, ma'ana hare-hare wanda 'yan bindiga ke kaiwa, faɗa tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro, da kuma matsaloli wanda suke da nasaba da laifi wanda ake yi ma doka ko na ƙasa ko kuma wanda shafi zamantakewa tsakanin jama'a wanda har ya kai ga matsala na tsaro. To a takaice dai, abinda wannan report ya nuna cewa a watan goma an samu mace-macen 'yan ƙasa waɗanda ke cikin Najeriya mutum 1,127, kuma an samu satan jama'a don karɓan kuɗin fansa na mutum 518. Wannan kuma ya faru ne a ƙananan hukumomi guda 266 na cikin ƙananan hukumomin da suke Najeriya. To a takaice dai, sai muka yi nazarin waɗannan alƙaluma a watan goma da watan tara, shine waɗanga alƙaluman suke nuna mana an samu ragi ne ko an samu karuwa.
Dr. Kabiru Adamu ya ce wannan sabon rahoton nasu akwai abubuwan da ke tayar da hankali a cikinsa, musamman a fannin tabarbarewar tsaro a cikin Najeriya.
To abin da ke tayar da hankali, Mallam Hassan, sai muka ga cewa alƙaluman, in ka haɗa shi da alƙaluman watan tara, wato watan Septemba, za ka ga cewa a ɓangaren mace-macen a cikin kashi 100 an samu ƙaruwar kashi 93 da ɗan wani ɗan ɗigo-ɗigo a kai, ma'ana kusan kashi 94 aka samu ƙaruwar mace-mace a ƙasa a cikin wata ɗaya kenan. Sannan idan ka je ga satan jama'a don karɓan kuɗin fansa, haka shi ma muka ga cewa an samu kashi 50 da ɗan wani ɗigo a kai, sannan ka haɗa misali watan tara kenan da watan goma. So a taƙaice dai, matakan da jami'an tsaro suke ɗauka, akwai gyara, akwai buƙatar a diba a gani shin me yasa ake samun wannan ƙaruwar, maimakon a samu raguwa. Mutum 1,111 har 1,000 da wani abu a kai ya zan sun rasa cikin wata ɗaya, abu ne wanda ya kamata ya tayar da hankali.
To kowane yanki ne sai fuskantar ƙalubalen tsaro a Najeriya?
Wato Mallam Hassan, dangane da inda muka fi ganin, in ka duba yankunan da ke Najeriya guda 6 inda muka fi ganin wayannan matsalar na mace-mace da kuma na satan jama'an karɓan kafansa ya shafa, shine bangaren arewa maso gabas nan ne, in ka maki dangane da mace-mace muka fi ganin yawaitan matsalar a cikin watan goma kenan. A takaice dai, a wannan yankin na arewa maso gabas an samu mutum 433 wanda suka mutu a watan goma. Sannan na biye da shi ne bangaren arewa maso yamma, wanda aka samu mutum 367, sai kuma jihohin da ke tsakiyar Najeriya inda aka samu mutum 113. To abinda ke da ma tayar da hankali fiye da komai shine idan ka zo ka hada bangaren nan yankunan na arewa guda uku, ka yi kokarin ka hada su da jihohin kudu, sai ka ga cewa a kusan kashi 90 da ɗan wani ɗigo a kai a arewa ne aka fi samun waɗannan mace-macen. Dan abin da aka samu a yankuna uku wanda ke kudu bai kai ma kashi 10 ba a cikin 100. To idan ka zo ka ware wayannan ka diba yankunan da ke kudu, sai ga a kudu maso kudancin Najeriya, wato jihohin nan da ake samun mai, nan ne aka fi samun mace-mace. Wato nan a wannan yankin an samu mutum 117 wanda suka rasu, sai kuma kudu maso gabas inda aka samu mutum 38, sai kuma kudu maso yamma inda aka samu mutum 59. To a takaice dai abin da ya nuna mana ke
yaya mutum yake a fannin satar mutane don neman kudin fansa da kuma jihar da ke kan gaba a wannan bangare.
Da idan hukuma kuma dangane da satan jama'a don karɓan kudin fansa, shi ma haka a arewa maso gabas ne inda aka samu mutum 253, sai kuma ka koma arewa maso yamma inda aka samu mutum 218, sai kuma jihohin da ke tsakiyar Najeriya inda aka samu mutum 41. Shi ma haka waɗannan in ka zo ka yi jam'in su a yankunan nan uku, za ka ga cewa kusan kashi 98 a arewa ne aka fi samun wannan matsalar satan jama'a don karɓan kuɗin fansa. Dukkan yankunan nan guda uku wanda suke kudu kudancin Najeriya, an kai jam'in su mutum 6 ne aka sake don karɓan kuɗin fansa a wannan yankin watan 10. Sannan idan ka zo ka diba kuma da ganin da yanda abin ya shafi jihohi, to haka ma jihar Borno ita ce take sama, wadda take da kusan mutum 300 da wani abu wanda aka kashe. Jihar Borno kai ita ce take gaba, wadda kuma kasancewarta sai kuma baya gare ta sai jihar Zamfara, sai jihar Yobe, sai kuma aka zo bayan waɗannan sai jihar Rivers. Haka ma an kaje ga satan jama'a don karɓan kuɗin fansa, ita jihar Borno take gaba, baya ga ita sai jihar Kaduna, sai kuma jihar Zamfara waɗanda suke biye da su. So a takaice dai muna kira ga gwamnatin arewa da shuwagabanni wanda suke arewa, ya kamata mu farga daga wannan yanayi wanda muke ciki, a zo a samu haɗin kai yadda za a yi toma wannan matsalar. Abu ne mai tayar da hankali a ce a ƙasa ana samun irin waɗannan matsalolin, sannan ya zan kashi 90 kusan yanki guda ne abin ya shafa.
To shin ko ta yaya za ka kalli irin kamulli da 'yan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu wurin tunkarar kalubalen tsaron da kuma abin da ya kamata ya yi domin yiwa tufkar hanci?
Wato Malam Hassan, dangane da kamun ludayin gwamnati, yanzu dai akalla ta samu kusan wata 5 na dindindin wanda za a ce tana shugabancin ƙasa, wadda kuma a cikin watannin nan guda 5 babu an samu mutum kusan 2,700 waɗanda suka rasu a ƙarƙashinta. Gaskiya ya kamata ta farga ta tabbatar da cewa alƙawarin da ta yi ma ƙasa na cewa za ta kare 'yan ƙasa rayukansu da dukiyarsu, to ta ɗauki matakai ta tabbatar da wannan. Ba shakka bayan da ta shigo mun ga ƙarin to hare-hare wayanda hadde bangaren tsaro suke kaima wayannan 'yan bindiga. To amma kullun abin da muke faɗi, shi irin wayannan hare-haren kai suna da muhimmanci, amma ba za su iya magance matsalar tsaron ba. Kamata yi gwamnati ta fito da tsari wanda misali abin da Bature yake cewa framework na wanda zai dibi bangarorin nan guda 6 wanda ke cikin ƙasa, tunda kowane bangare daga cikin guda 6 din nan akwai matsalar nasu daban wanda kuma ya kamata a fuskance shi da dabara, a yi nazari, a fitar da tsari, wato framework ko a kowane yanki wanda zai baima gwamnonin da suke wannan yankin dama don su haɗa kai da ita gwamnatin tarayya a yi kokari a magance matsalar. To abu na farko kenan, fitar da framework na tsari wanda kuma har yanzu gwamnatin ga wanda take kan mulki bata hitar ba. Abun ma da mun gani abin da waccan gwamnatin take yi shine wannan gwamnatin take kokarin yi, wato an ware kuɗi a karkashin shi wannan supplementary budget wanda aka gabatar, an ware matsaro a cikin supplementary budget din ba bangaren da ya samu kudade da kuma bangaren tsaro. To abinda muke gudu kara koma gidan jiya, kashe kudin nan ba zuwa samu cimma nasara ba, kuma in aka bi yadda ake tafiya haka abin zai faru. Kamar yadda na ambata a baya, wayannan guda 6 mutum 6 wayanda suke da haƙƙi akan hada kan bangarorin nan guda 28 ko 9 wayanda suke cikin shi wannan harka na tsaro a ƙasa, kamata su a muga ƙarin haɗin kai tsakanin su, tabbatar da cewa sun shigo da jihohi a cikin tahiyar don a samu a magance matsalar. Abu na biyu shine na uku kai shine magance matsalar tattalin arziki wanda ke addabar ƙasa. Tattalin arziki na da nasaba sosai da ko ingancin tsaro ko rashin ingancin sa. Dalilan da suke sa wayansu su shiga matsalar tsaro yana tahiyar da shi yadda suke fuskantar kawunan su ne na wato dangane da tattalin arziki da sauransu. To a ƙarƙashin wannan ya kamata gwamnati ta fito da matakai na rage tsadar rayuwa da ake ciki da yadda kamfanuka da suke tarihewa ana sa jama'a cikin rashin aikin yi da sauransu. Wannan zai taimaka. Abu na hudu shine daukan matakai na hana waɗannan kungiyoyi waɗanda suke daukan makamai kuma suke kusan iko da wurare a cikin ƙasa. To ya kamata gwamnati ta dauki matakai na hana su damar da suke da shi na walwala. Har yanzu bamu ga wani mataki ba da wannan sabuwar gwamnatin ta dauka wanda zamu ce a kai tsaye ya hana waɗannan ɗan bindigan damar walwala da suke da shi. Har yanzu suna da damar samun makamai da suke samu da suna da damar daukar sabbin mayakai suna da damar samun kudaden gudanar da ayyukan su. To ya kamata gwamnati ta dauki matakai na hana waɗannan ababen da na ambata. Abu na ƙarshe shine irin bayanai da ita kanta gwamnati take fitarwa don ya taimaka mata irin haɗin kan da take samu daga wurin ƴan ƙasa. Wannan kuma yana nasaba ne da irin yadda take gudanar da ayyukan ta. Idan ƴan ƙasa sun fahimcewa saboda su ake yi kuma ana hitar musu da jawabai ana samun haɗin kansu to za ka ga irin bayanai da na sirri wanda gwamnati take samu wato abin da muke cewa intelligence zai inganta kuma za ta iya amfani da shi wurin tabbatar da cewa tsare-tsare take hitattuwa da su tsare-tsare ne wanda jama'a suke tattare da ita kuma zai taimaka mata sosai wurin magance matsalar.
Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Mai sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma bakon namu Dr. Kabiru Adamu na kamfanin Beacon Consultant. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da dangari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau Niyas ba Musa Azuka na Radio Niya FM binnin Kwani Jamhuriyar Nijar zalleka da ku garin Shetau dake cikin karamar hukumar mulkin Bazaga a cikin gundumar binnin Kwandi inda muka sadu da limamin garin na Shetau wanda ya bamu tarihin garin na Shetau amma ya soma da gabatar da kai ne.
Ni sunana Abdullahi Soli, na san da Shetau da Asusi an ka taso.
Asusi wani waje?
Asusi da Ada take cikin jihar Tawa take. Sannan sanadiyar taso su Rumzawa na garinmu saboda su a sayan bisa shi ga Asbinawa basu biya. Da basu biya da tijinin masu hankali suka ce to mutanen ga 'yan Mombe ta taso kashe mu akai. Da ya albizina sun ka to amsa kuɗi sai aka tashi hankali ya faɗa ta faɗace-faɗace. Da sun ka ce to haka nan aka taso da Asusi. An ka taho ba aje ko ina ba sai Tubbut. Nan Tubbut an ka shekara nan.
Tubbut ta wani waje ne?
Ita ko sai a nan ƙauyen Tawa take. Da an ka taso da can sai Batodi ta nan kusan yamma ga Zurari. Riƙon Ilila Umani ta. Da Batodi da an ka taso ba aje ko ina ba sai nan ga Zurawa. Nan da yamma ga Zurawa nan mutane mu sun ka aje. Da an ka aje nan sai hakimin gazura ce su shiga cikin takarda ta yi. Suka ce a su ba su shiga cikin takarda ta yi sai dai ai musu hakimi daban.
Wace takarda?
Takarda ta sassama ta haraji. Su zan talakawan hakimin gazura. Suka ce sai dai a ba su nasu hakimi. Ya ce shi ko bai riga sun ka aje gari ne sai su zan cikin takarda ta yi. Daga sa'an nan na sun koyo hushi suka taso su koda nan ga. Da nan shi hakimin gazura sai ya aika kwanni an ka hau doki. Suka yi an ka zo an ka hau iske Oban Sarki Maliki. An ka ce mai ga wasu mazacan zarummai da suke tarashi Najeriya shi ko ya turo dogarai ne sai an ka tare su nan ku hangida aka ce za ku kashe Najeriya da su taya sanan shi to ku tsaya sarki ya ci a bari a tare ku da an ka tare su sun hakon nan sahiya ta waye sarki ya aiko wani shi ko dogari dashi yace a hada musu gobe a gamu shi ya hito da kwanni su ko sai ta garen ga aka gaba da su ta tsakkowa tun an wuce kitabkin didi matsin tarkin didi tafkin bayi akwai tsamiya nan na so gamu sanan sarki ya ce masa to yanzu raban ni inda tun bakin garin masala ta gaba da ku da hannan karkarar garin ku ta amma tun da kun gaba da ku da nan to yanzu da nan haka ma yace da nan yace awo sai ce shin to nan bai ishe ku ba yace to lalle ya ishe ba yace to shin to da nan in kun dauki hannun ku da nan har tsakkowar bajiji na ba ku izinin ku ta ku kama noma can shi an masalanta aka ce shetau
to ta kai alal misali shekarun kawa
shekara 220 domin
haki ne wa an
kai yanzan ga ana da shekara 133 tasowa ta koyan gida 133 da tasowa da cawanta tsohariya to hakimai wanda a tushe lokacin nan takarda aka basuwa dangana shi dangana da ya aji sai an ka ba tajelani an ka ba ya takarda daga garkon gari da gajelani shikenan sai takarda ta koma ga mai gamo kaje da uku kenan ko daga mai gamo sai abdu uban malam umaru daga abdu sai malam umaru daga malam umaru sai alhaji kalli sai ahman daga ahman sai alhaji kalli shi ko alhaji kalli da an ka amshe mai sarauta sai ta koma ga malam umaru malam umaru ya shekara 27 da rikon sarauta Allah ya amshe shi butu mai gari garba umar dana ya kama shina da shekara 40 ba dai da rikon gari shi ko yar rasu yanzu ɗana Muhammadu Sani shi da shekara 13 da wata 2 cikin halin da ake yanzu ga dare kwasar ta gare shi ta mun nan tashi haka duka ne mai mana maganin shi na tsaro dangantaka da tsaro kanin mu da dai wadannan ta'adda su muke so Allah shi kama mana gwamnati ta kama mana na biyu muna buƙatar hanya ga ta mota da gaba gari ta yoshi ta na uku da an ka samu makwabtan mu wata na mu ma a samu ita shi muka bukata da fatan zama lahiya
duk ko ina aka kai aka je duk duniya ga za a samu wajen
kenan muka ce ma dutsen nan shetau ita da an ka samu tarihi wanda muke da shi mai gari marigayi malam garba ya tara mu talakawa ne yace mu yi kokari don Allah da annabi kishi zo ci mu makanin mu hanya ta mota da tsakar gari muka dauko addu'a musu dutsen ga muka dauko halallan da tsukanin mu ana taya da makada da latijin ne da samari majakarhi ana daukar dutse shi mai gari shi ga yau abinci gida nai duk taron gari sai an ci an koshi sauran mutane wanda adadin hannu da shuni suna su yi abinci ga su ana kai gidan mai gari an ƙara aiki sai mai gari sai jama'a ga kowa ta yata ku tsaya ai kowa ci abinci sai kowa ci abinci ya koshi kaga kenan wannan ita ma kokari na wanda mai gari na mai muna wanga kenan da biyu lokacin nan ba mu da makarantar lakwal nan kusa-kusan ga ba mu masallacin jama'a mai gari dan manga uban mai gari Umar Garba mu mai gari Sani shi dan mana masallacin jama'a ba mu masallacin jama'a masallata ba mu shiga zura ba mu jema ba mu shi ambuta ba mu shi fari mai gari dan manga dan wannan masallaci mun ga sabo don kawai yangan ko asalin jama'a kaje bi kenan na uku makarantar lakwal an tsere magarin mu da makarantar lakwal tan harko mai gari dan manga ya kishin zuci mun zo ba zaga wura amsa ta maka mu na magari ya ambuta girma amma saboda mai garin ambuta ya lakwal sai ya faransa da shi da sojoji sai an kamaisa ta ambuta kada kasa an kaji an ka dauko ta karata ambuta sai an kare ba su zaben su sannan mu ko an ka kire mutanen shetau kaje da mu mun samu mun ji harshen turanci da tun harko ba a wannan abu amma da musan turanci ba sai wanga shi mai garin ambuta Alhaji Nuhu shine jin faransi sai yan soja faransi sai an kai mai takarda ta shitau kasa sai aka dauko takarda ta ambuta sai da an kara ba ambuta duka sana an ka ba mu to ranan shi mai gari dan manga da shekila tijina wanda a dake shi zuci an kwanguda mana sake kwanni yanzu yan sarki mariga sarki Alhaji Hassan yace ina son a ba mu makarantar lakwal anan aka ta an ka ce to bari mu ba kwana uku a shawara aka kwana uku aka zo dogari ana ce mishi dan gulwal shi ya taho nan garin ya fada mai gari ci to mai gari ni goro an ba ku izini a makarantar lakwal sannan mu an kwana uku aka turo mutane a ta agwar inda za a yi sannan mai gire wuce gaba an kawo shi nan gaba aka a makarantar lakwal kaga kenan shi wannan shi tono mana wanga masallacin jama'a ya tono mana makarantar lakwal shi zamanin mai gire garba
game da wannan matsalar ta hutar lantarki da matsalar makiyaya wanda mutane mutanen garin Shetau ke fama da ita mun tuntubi magajin garin Bazaga domin jin irin matakin da suka dauka don warware ma mutanen garin Shetau wannan matsalar.
Dangance da wannan matsala shi wannan sanin kowa na cewa kumin din Bazaga baki dai tana fama da irin wannan matsaloli na tsakanin manoma da makiyaya saboda yan shekarun baya akwai tarihi mara dadi abubuwa da sun ka taba faruwa tsakanin manoma da makiyaya to Allah ya yi iko ne ya sa da yan shekarun nan dai dangance da matakan da aka duka Allah ya kawo sauƙin abin ko da yaushe tsakanin manoman da makiyayan ana gargadi ana waye ma kowa kai saboda shi kiyaye shi tsaye matsayin shi kowa darajar ta sana daya wani sai a zamana lafiya insha Allah an so mu samu fa'inta to sai dai abinda ba a rasa ba ka san wani bangare na musayin abinda muka gano shine wani bangare ya yi wani fa'inta da abinda ake ne don kare su manoma a koda yaushe dai su gari na suke kuma karshen ta ma har da su dai makiyayan na amma dai inda ta wajen manoma na to da rajewa akai ba samu wani abu ba to makiyayan su ne wani lokaci saboda zama daji saboda zama tare da dabbobi hankalin nasu sai dai sannu dai ya kawo abinda aka nufi su ne a dubban matsalar
bangare da sun tun kuka dangance da matsalar rashin wuta kamar yadda sauran makwabcin suka so samu wuta suna suna roƙon neman ganin cewa suna sun samu wuta na tarki.
Lallai haka nuna suna da gaskiya saboda yanzu wutar lantarki bukata ce ta rayuwa wadda take in sun samu na ana son a same ta. To lalle na wannan waje ma muna nan muna bakin namu kokari saboda akwai masu hannu da shuni wanda sun ka nuna cewa kamar garuruwa waɗanda nisan su bai kai kilo biyar ba da hanyar da wuta ta biyu ana ya ai dosi. Ya yi musu branchiman to bisa ga wannan insha Allah mun sa garin Shetau da sauran garuruwa da zamayyan garuruwa na duka muna fama ganin cewa a ja musu wuta a kai musu insha Allah.
Masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda Diyas ba Musa Azika na radio ne FM Birnin Kwandi Jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Shamfura ban tungoro kuma ga wa kuma shayi ban shamfira batun goro kuman ga hawa kuman shayi shayi
ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.